Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Da sauran abokan aiki muka sake dawowa a wannan shiri na daren yau Alhamis 20 ga watan Yuli shekara ta 2023. Bayan labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya gwamnonin jihohi sun yi wata ganawa da manyan hafsoshin tsaron ƙasar tare da manufar inganta yaki da ta'addanci a jihohin nasu. A Najeriya kuma masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan rashin ba su kulawar da ta kamata har ma da ke aiwatar da sabbin dokokin da aka zartar domin su. Muna dauke da rahoto na musamman akan wannan. Za mu kuma kawo muku labaran wasanni, to amma dukkanin waɗannan a soma da labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A ƙarshen wannan watan ne shugabannin ƙasashen Afirka za su gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a St. Petersburg don tattauna hanyar ƙarfafa dangantakar zaman lafiya da tsaro da kuma sauran ayyukan ci gaba. Sai dai taron na biyu na Rasha da Afirka na zuwa ne a daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da yaƙi da Ukraine. Mamayewar da Rasha ta yi ya haifar da hauhawar farashin abinci da mai ga ƙasashen Afirka da dama, kuma farashin zai iya ƙaruwa bayan da Rasha a wannan makon ta fice daga shirin samar da hatsin da aka yi a tekun Bahar Aswad, yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙulla wadda ta ba da damar fitar da kayan abinci na Ukraine zuwa kasuwannin duniya. Taron na ƙasa da ƙasa ya kunshi wani bangare na wasan kwaikwayo na siyasa in ji manazarta, kuma halartar ƙasashen Afirka zai zama ma'aunin nasara ga St. Petersburg wato Rasha, a cewar Stephen Gard, wanda ke jagoranta aikin Afirka da Rasha a cibiyar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta Afirka ta kudu da ke Johannesburg. Belarus ta ce sojojinta na atasaye da mayakan kungiyar 'yan amshin shatan wagina ta Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun gana a yau Alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soja na dala biliyan 22.4 na shekaru huɗu da ake shirin baiwa ƙasar Ukraine. Rasha ta kai hari kan garuruwan kudancin Ukraine da jirage marasa matuƙa da makamai masu linzami a daren yau Alhamis, karo na uku musamman kan Odessa, tashar ruwan tekun Bahar Aswad. An kashe mutane biya Odessa tare da jefa takalla 19 a Mykolaiv, wani birni da ke kusa da tekun Bahar Aswad, in ji jami'an Ukraine. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan Iran suka koma kan tituna don aiwatar da dokokin da suka wajaba a ƙasar, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana hakan a matsayin aiki mai kyau da ba za a iya dakatarwa ba. A wani taron manema labarai a lardin Kerman yau Alhamis, shugaban 'yan sanda Ahmed Reza Radan ya kira mu'amala da matan da ba su da hijabi a matsayin aiki na addini da kuma wanda ya zama wajibi a shari'a. A halin da ake ciki, babban alkalin ƙasar Iran ya yi kira ga ɓangaren shari'a da sun alkalai na musamman kan shari'o'in da suka shafi aiwatar da hijabi. Kasancewar 'yan sanda ya ragu bayan zanga-zanga adawa da gwamnati a faɗin ƙasar sakamakon mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda a bara. Jami'an 'yan sandan Iran sun kama Amini bisa zarginta da saka gyala ba daidai ba. Rundunar sojin Amurka a Afirka ta ce ta kai wani hari ta sama a tsakiyar ƙasar Somalia wanda ya kashe mayakan Al-Shabab guda biyar. A cikin wata sanarwa da manema labarai ta fitar yau Alhamis, Africom ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne ranar 19 ga watan Yuli a wani yanki mai nisa kusa da Hariri Kalli, mai tazarar kilomita 15 kudu da Kalkad. Africom ta ce harin ya samu goyon bayan sojojin ƙasar Somalia da ke yaƙi da Al-Shabab. Sanarwar ta ƙara da cewa harin ya biyo bayan buƙatar gwamnatin tarayya ta Somalia. Africom ta ce za ta ci gaba da tantance sakamakon aikin na ranar Laraba, kuma za ta sanar da ƙarin bayanai kamar yadda ya dace. Daga ƙarshe, yayin da ake ci gaba da gwabza yaƙi a Ukraine, ƙasashen China da Rasha na gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa a tekun Japan, wanda masu sharhi ke ganin cewa shine na baya-bayanan na zurfafa hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu masu karfin soja. Har ila yau atisayan wani bangare ne na kokarin daƙile karuwar kawancin Amurka da kawayenta a yankin Injisu. Russia da China na kokarin isarwa Japan da Amurka sakon cewa basu ji dadin hadin gwiwar da suke ta NATO da yankin Indo-Pacific ba, kuma suna son tabbatar da cewa za su iya cimma matsayin hadin gwiwa a yankin kamar yadda Washington da kawayenta ke yi. Stephen Nagy, wani masani kan harkokin tsaro a jami'ar Kirista ta kasa da kasa, ya shaidawa muryar Amurka. Ga Russia, Navy ya kara da cewa atisayan wata hanya ce ta nuna har yanzu suna da karfin tafiyar da rikice-rikice a gabas, amma kuma suna da ba damar yankin Indo-Pacific don yin aiki tare da China da kuma matsawa Amurka lamba.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Bayan labaran duniyar, yanzu kuma za mu shiga bangaren rahotanninmu. Gwamnonin jihohin Najeriya sun gudanar da wani taro da sababbin hafsoshin tsaron kasar da kuma babban inspector general na 'yan sanda domin tattauna al'amuran tsaro da suka shafi jihohinsu. A bayan taron ne, wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ya ji ta bakin gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule domin jin karin bayani akan yadda ta kaya a taron.
Ganawa da muka yi, muna so ne mu zama rigakafi ba tare da mun jira sai abubuwa sun lalace ba, sannan mu zo muna maganar tsaro. Na farko, shi chief of army staff da from defense staff na yi kokarin ganin su ne, saboda mu a jihar Nasarawa muna da yawancin rundunar waɗannan sojojin. Akwai na brigade of guard a Kebbi, akwai kuma na special forces a Doma. To mukan so mu sadu da su saboda su sake taimaka mana. To amma ba za su iya taimaka mana ba sai mun yi magana da dan Abuja manyansu. To abin da ya kawo ni kenan ne magana da su, saboda yanzu akwai dan damuwa a Benue, akwai dan damuwa a can Plateau wajejen Mangu, akwai damuwa da aka samu kuma na Niger da sauransu. To yawancin su sukan gudo, da yake Nasarawa na da kurmi haka, sai su gudo kuma duwatsu sai su gudo zuwa wayannan wurare. To abin da ya sake na musulmi muka yi wannan fitin, amma babban ma magana shi ne yanzu an samu yansu ma'adinai na musamman masu amfani sosai a duniya a jihar Nasarawa. To sai muna samun wayansu bakin da muka yata ba. To kaga irin wannan shi yasa dole mu zo mu yi shi.
To kana ganin irin wannan ganawar da kuka yi da hafsoshin tsaro baki ɗaya a cikin da sakwato janar na 'yan sandan Najeriya zai haifar da dami ido kuwa, ko kuwa akwai wani abu kuma da ake bukatar sai ku gwamnatocin jihohi kun yi domin inganta ayyukan jami'an tsaron?
To ka san shi dama harkar tsaro harka ne na kowa da kowa, ba sai su kadai masu bindiga ba, harka ne na duk wani wanda ya kamata ya sa baki. Akwai ko da mutanen da suke zaune kawai a ƙauyuka za su rinka ba da labarin ga abin da ke faruwa, zai taimaka wa masu tsaro. Akwai vigilante da muke da su, suna taimakawa. To amma wannan taro dalilin da yakan yi amfani shi ne kamar inda na ce da kai, manyan duk suna nan Abuja. To dole sai an yi magana da manyan, su kuma su yi magana da kananan hafsoshin su wanda za su yi kokarin taimaka mana a samu ai wannan. Saboda haka ni duk lokacin da na zo irin wannan taro, muka samu goyon baya kwarai daga cikin lokacin tsohon shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. Duk lokacin da ya tashi ya kira su, sai ka ga nan da nan an aiki ya kasu sai a taimaka.
Amma takamaimai akwai canjin wato manufofi da tsare-tsare tsakanin tsarin samar da tsaro ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari da Bola Ahmed Tinubu bisa ga sababbin hafsoshin soji da ya kaddamar.
To duk wanda ya ce zai gaya maka yanzu za ku ga wani bambanci gaskiya, sai dai ya yi wani magana kawai da bai sani ba. Na farko, shi waɗannan sababbin sun shigo kenan. Kamar yanzu jiya shi ne wata ɗaya da shi chief of defense staff ma ya zama yana ofis, shi Major General Musa. To in ka ci in ka fara cewa za ka gwada shi da irabu yaya yake kaza, ka ga gaskiya mutum bai musu adalci ba, saboda dole ka dan bar su tukuna ma su fahimci ma ofis ɗin wa'yansu su fahimci kuma wa'yansu abubuwa da za su yi kafin su taki su fara cewa ana za a ɗauki mutumin da ya shekara hudu yana aiki a cewa gwada shi da mutumin da wata ɗaya tsakaninsu. Bai dai na wa fahimtar kenan.
Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule a zantawarsa da Umar Faruk Musa. To a Najeriya, masu bukata ta musamman na ci gaba da kokawa kan rashin basu kulawar da ta dace, wanda ya sa har yanzu suke jin kansu a cikin tsangwama da nuna musu bambanci da kyama. Akan haka ne suka gudanar da wani babban taro a jihar Nasarawa domin tunatar da gwamnati kan alƙawarin da aka shaye musu a can baya ba tare da aiwatarwa ba, ciki har da dokar nan ta ba su kaso 5 cikin 100 na mukamin siyasa. Zainab Babaji ta hada mana wannan rahoto na musamman kan wannan batu.
A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun yanci da walwala kamar kowane dan kasa. A kididdigar hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da nakasa a Najeriya, da yawa daga cikin su suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban kasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu, ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, nakasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Comrade Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, yace sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu cewa dokar da take kare haƙƙinsu ta ba su damar a sanya kashi 5 na mutanensu a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance.
Mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa. Akwai dokan da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa mata hannu, ya ce a cikin dokar a bamu 5%. Wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma kananan hukumomi muna da wannan 5%. Abinda ake nufi da 5% idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wani appointment da zai nada, dole ne a bamu wannan percentage din namu. Idan za a dauke federal government za su dauki aiki, dole ne a bamu wannan 5%. Haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka, dole a bamu wannan 5%. To tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba, to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi da satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu. To kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai, wanda muka fi yawan masu karatu, wanda muka fi yawan rashin aikin yi, to muka ga ai mu ma arewa ya kamata dauko minista mu ma a bamu da cikin wannan 5%.
Comrade Yarima Suleiman ya kara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya, ilimi da sauran bukatun na kasassu.
Sannan mun yadda a bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman harkar ilimi, musamman harkar lafiya, yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi, to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education. Sannan masarautu, yadda ake masarauta na ko'ina ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant, to mu muna son sarakunanmu a ba su wannan dama a gina musu kamar parliament haka, su ma dan su zama mutane masu daraja. Sannan muna son duk wanda ya karatu a ba shi aikin yi, ko ba masu bukatar musamman mu ne wani a Najeriya wanda aikin zai gagare mu. Saboda mu wannan zaman namu mun yi da cewa lalle abi wannan matakin namu, kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa, za mu fara bin wannan abu, kuma yanda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwar mu.
Malam Muhammad Galadima, sarkin guragun jihar Nasarawa, yace su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su, don haka suke roko ta aiwatar musu da bukatunsu.
Na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya, saboda jama'an mu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata, an tara mu an mana bayani, to muna mika jikinmu da komai da komai namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata. To yau ga Allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba Ahmed Tinubu, ga sakonmu da mu itar da shi gare ka, ka duba mu da idon rahama, ka awatar muna da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na kasa daga matakin minista, commissioner da sauran makamai daban-daban wanda ana bama jama'a, to mu ma muna roko mu ma a samu a ciki.
Ita kuwa malama Maryam Laminu tace ba dadin yin bara suke yi ba, don haka suke mika kokon baran su wa gwamnati.
Wannan zama da muka yi yau, mun yi zama ne akan kocen mu mika shi ga gwamnati. Duk mace da duk inda aka san mace uwa ce. Wannan koke da muke roko, muna roko ne a karan kanmu da ƴaƴanmu. Muna mika kokon baran mu ga gwamnati game da kiwon lafiya, ayyukan yi, magance barace-barace da kuma raba mukamai. Wa'innan abubuwa su muke roko gwamnati da Allah ta saka balance duk da mu a ciki. A gaskiya mu ne masu bukata ta musamman. Idan aka bar mu kara zube, yawa-yawan mabaratan karuwa suke yi. Akwai maganan ilimi, wato education, muna roko gwamnati ta sa baki, gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university. Idan in ba ta taimaka mana ba, akwai wa'inda zahirin gaskiya ba yadda za su yi su yi karatu. Yanda za ka rike gida ma yana neman ya fi ƙarfinka, dole sai ka fita titi ka yi bara. Baran nan ba san ranmu muke yin shi ba, yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi. Shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki, dan Allah mu samu abun yi. Idan ba ka yi bara ba, ka je ka yi sana'a. Ko koyi sana'a ka samu dan wani guri kana dan saida wani abun, ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye. Sai rage baran nan. A taimaka commission din nan da aka kirkiro shi aka ba mu shi, da Allah a taimake mu kar ya zama an fade shi ne a baki amma baya aiki.
Ga Malam Bukar Ibrahim, sarkin kutaren lafiya kuwa, samarwa ƴaƴansu ayyukan yi zai tallafa wa rayuwarsu.
Wa'anda suke barin nan ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su iya su yi, su dogoro da kansu, su ma wani lokaci su taimaka na baya da su. Akwai ƴaƴanmu wa'anda ba sa yin makaranta, makarantar nan ya gagare mu gaba ki daya. To in ba da taimako ba, ba inda za a yi ƴaƴanmu su ci gaba. Ta saboda haka kamata yi a kirkiro mana abubuwan da za mu yi, musamman mu kutare. Ba mu da hannu, waɗansu ma ba su yi ilimi ba, wasu kuma suna da ilimi. Kamata ya gabaki ɗaya wa'anda suke da ilimi da guragun da makafin da kutaren gabaki ɗaya a tara mana wannan kokari.
Kafin kammala taron nasu ne kwatsam, sai kuɗin man fetur ya yi tashin goron zabi zuwa naira 617 a kowace lita. Lamari kenan da kwamarai Jerima Suleiman Ibrahim ya ce, idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba, to lallai za su samu matsala.
Lokacin da muka samu labarin wannan ƙarin kuɗin mai da kuma tsananin rayuwa na tsadan abinci, hankalinmu ya tashi. Domin ko a taron da muka gabatar, wayansu har sun tunda rai daga wannan samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata. Shi yasa muka sake dubawa, cewa muka kara kira na gaggawa a yi da shafi wannan wahala na tsananin rayuwa, na rashin aikin yi, na rashin abinci, na tsadan abinci, ga wannan tsadan man fetur. Muna roƙon shi shugaban ƙasa Bola Tinubu, kamar yadda ake maganar cewa gogaggen ɗan siyasa ne, mutum ne mai tausayin al'umma, mutum ne mai yawan sauraro, mutum ne mai yawan so ya ciyar da ƙasa gaba. To ya kamata a duba wannan matsala, matsala ce wadda ta shafi al'umma gaba ɗaya. Matukar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali, a bar wannan yawon barace-barace, a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe, sata da dauke-dauken da ake arewa. To lallai ya kamata a ce cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa, domin abu nan da ake bukata ta gaggawa. Hakan mai idan aka canja shi, lokaci ɗaya aka ji a jiki, haka harkar abinci lokaci ɗaya yake shigan jiki. Yanzu wanda bai zaka tafi mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan, kowa yana tunani ya zai ya koma tarsa.
Duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi, miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.
A gaida Zainab Babaji, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin jin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Don duba yadda kwallon kafa na mata na duniya ke gudana ne a kasashen Australia da kuma New Zealand. An bude gasar da kasashen New Zealand ne daya daga cikin kasar mai masaukin baki da kuma kasar Norway. Kuma an tashi daga wasan ne New Zealand din ta samu nasara akan Norway da ci daya mai ban haushi. Yanzu kuma bari mu duba fafatawa da za a yi gobe Juma'a 21 ga watan nan na Yuli da muke ciki. Akwai wasanni guda biyu da za a gudanar na farko a tsakanin kasashen Canada da kuma kasar Nigeria da misalin karfe 3:30 agogon Nigeria. Yayin da fafatawa na biyu zai gudana ne tsakanin kasashen Philippines da kuma kasar New Zealand. Da misalin karfe 6 na yamma agogon Najeriya. A tarihin gasar kwallon kafa na mata na duniya, kasar Najeriya dai tun da aka kekuro da gasar tana samun shiga, sai dai akan bugo ta ne yawanci a zagayen kihuwa ɗaya kwale. Na gayyato mai sharhi kan harkokin wasanni, da ma da farko zan so ya gaya mani ko shi wane ne.
Sunana Mustapha Muhammad Abdullahi. To, abinda zan ce shine a gaskiya ɗan wasa ko irin ɗan wasa ka ce ba za ka bari samu bugawa ba a wani wasa a muhimmanci zai iya jawo sanadin da za a iya samun matsala. Amma dai duk da haka, a yanda kun aka duba irin ƙwararru na ɓangaren Najeriya da suke da su wa'inda ko da ba wa'innan ɗin. Inda suna da ajikaman yanda bayani yanda bayani yake su ɗan wasa na ɓangaren Najeriya a cikin tawagansu suna da foundation wa'inda sun kai mutum aƙalla 10. Kaga kenan ko da wa'incan guda biyun ba sa nan dai suna da wasu ƙwararru masu yawa kaman irin su akwai wata wacce take bugawa a Deportivo Alaves of Spain under 20 tana cewa ma bi sahali akwai Michelle Alozi ita kuma tana bugawa a hostel na mata na America akwai wata kuma Halimatu Ibrahim Ayin da ta saba ga Russian Guard na ga irin su Isroma hormonal gota a gotan final na America din ta ma take bugawa. To da kuma wasu kari ma dai wanda suke bugawa a cikin irin su Elsa Okoron ko ta suna bugawa ta American. Akwai Rashidat Ajibari ta kuma tana buga Atletico Nacional. Don aka yi duba da irin wa'annan kwararrun yan wasa da Najeriya, kuma aka yi duba da yanda kawansu ya kasance a baya a tarihi tsakaninsu da Canada. To za a iya cewa gaskiya ko da ba wa'incan guda biyun Najeriya za su iya taka rawar gani. Domin tarihi ma ya nuna sun buga wasan sada zumunci a baya a shekara ta 2019 inda suka yi wanda suka buga uku da suka buga al'adancin nan jikin suka buga uku da uku. Yawwa, to sannan Najeriya ta samu nasara akan Canada a baya sau ɗaya ta 10-1 da nema a shekara ta 2012 su kuma a filin cin kofin duniya ne. Yawwa, to idan aka duba daga wannan wanda tarihi ya nuna Najeriya sun taɓa samun nasara a kansu, kaga za a iya cewa ba lallai ne saboda wayannan ƴan wasa ta yi da ba su nan kuma a cikin ta Canada za ta iya samun nasara a kan Najeriya ba. Duba ga irin kwararrun ƴan wasan da Najeriya take da su.
Mai sharha kenan kan harkokin wasanni dangane da yanda yake tsammanin za ta kaya a gasar Najeriya da kuma kasar Canada. Abdulham Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Sau a gaida na musamman da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
To a takaice, a ƙarshen wannan watan ne shugabannin ƙasashen Afirka za su gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin a birnin St. Petersburg don tattauna hanyar ƙarfafa dangantakar zaman lafiya da tsaro da kuma sauran ayyukan ci gaba. Sai dai taron na biyu na Rasha da Afirka na zuwa ne daidai lokacin da Moscow ke ci gaba da yaƙi a Ukraine. Mamayar da Rasha ta ya haifar da hawa farashi da abinci da mai ga ƙasashen Afirka da dama, kuma farashin zai iya ƙaruwa bayan da Rasha a wannan makon ta fice daga shirin samar da hatsi da aka yi a tekun Bahar Aswad. Belarus ta ce sojojinta na atisaye da mayakan kungiyar ƴan amshin shatan waguna ta Rasha a wani wuri kusa da kan iyakar Belarus da Poland. Ministocin harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai sun gana yau Alhamis domin tattaunawa kan shirin ba da tallafin soji na dala biliyan 22.4 na shekaru huɗu da ake shirin baiwa ƙasar Ukraine. Kwanaki biyar bayan da 'yan sandan Iran suka koma kan titina don aiwatar da dokokin da suka yi wajaba a ƙasar, babban jami'in 'yan sandan Iran ya bayyana hakan a matsayin aiki mai kyau da ba za a iya dakatarwa ba. A wani taron manema labarai a lardin Kamun yau Alhamis, shugaban 'yan sanda Ahmed Reza Radan ya kira mu'amala da matan da ba su da hijabi a matsayin aiki na addini kuma wanda ya zama wajibi a shari'a. Rundunar sojan Amurka Afirka ta ce ta kai wani hari ta sama tsakiyar ƙasar Somalia wanda ya kashe mayakan Al-Shabab biyar. A cikin wata sanarwa da manema labarai ta fitar yau Alhamis, Afirkon ta ce harin na kare kai da na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar 19 ga watan Yuli a wani yanki mai nisa kusa da Harar Kalle mai nisan tazarar kilomita 15 kudu da Kalkad. Yayin da ake ci gaba da gwamza yaƙi a Ukraine, ƙasashen China da Rasha na gudanar da atisayen soji na haɗin gwiwa a tekun Japan wanda masu sharhi ke ganin cewa shi ne na baya-bayanin na zurfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masu ƙarfin soja. Har ila yau atisayen wani ɓangare ne na ƙoƙarin daƙile ƙaruwar ƙawancen Amurka da ƙawayenta a yankin, inji su. Rashid sai na ƙoƙarin isarwa Japan da Amurka cewa ba su jin daɗin haɗin gwiwar da suke da NATO a yankin Indo-Pacific.
Masu rari da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu da ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 7 kenan na safe agogon GMT da Ghana, za a ji mu da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, sai kuma injiniyan mu na yanzu ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.